الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Juma'a 12 ga watan Safar shekara ta 2436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 5 ga watan 12 shekara ta 2014. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih. Kafin darasi na yau, ba laifi ɗan tambayoyi sukan iya gabata. Wani bambanci tsakanin azumin Alhamis da Litinin da azumi uku a kowane wata, wanda ƙarin bayani zai zo akan wannan mas'ala a darasinmu na yau insha Allah ta'ala. Bambanci tsakaninsu, shi azumin Litinin da Alhamis zaune yake da gindin kansa, haka shi ma azumi uku a kowane wata. Domin an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da azumin Litinin da Alhamis, ya faɗa yana cewa rana ce wadda ake bujuro da ayyukan bayi zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, don haka ina ƙauna a bujuro da aikina halin ina azumi. An gane ku? Kenan sunna ce mai zaman kanta, azumtar ranar Litinin da Alhamis. Ana buƙatar musulmi idan yana da iko a kowane sati kenan Litinin da Alhamis ya azumce su. In Litinin kadai kake da damar azumtarta sai ka azumta, in Alhamis ita kadai kake da damar azumtarta sai ka azumce ta, amma in kana da hali to Litinin da Alhamis kin ake buƙatar a duk sati mutum ya azumce su. Sannan kuma wannan baya hana ka kai azumi uku a cikin kowane wata, kamar yadda ƙarin bayani zai zo a cikin kwanukan da ya dace a azumce su. An gane ku? Kenan kowanne matsayinsa da bai yake. Na'am. La manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kayyade ni da nau'in dabinan yace ajuwa, kuma ajuwan ma sai yace ta Madina. An gane ko? Ajuwa na Madina, lalle haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kayyade, tare da cewa wasu malamai suna ganin cewa in har ajuwa kin ta Madina bata samu ba, to kowane dabino mutum yana iya amfani da shi, na cewa duk mutumin da aka wayi gari kafin ya ci ya sha ya karya da ƴaƴan dabino guda 7, kuma dabino wanda yake ajuwa kuma ta Madina, manzo Allah yace a wannan yinin duk wani kulle-kulle da duk wani sihirce-sihirce da duk wani kulumboto da dago koda guba aka saka aka zuba a cikin abinci ya ci, manzo Allah ya ce ba zai yi tasiri a cikin sa ba da izinin Allah. To dan haka ya kayyade ajuwa ta birnin Madina, amma wasu malamai suna ganin cewa idan ba a same shi ba kowane dabino zai iya tsayawa matsayin sa. Na'am.
Kamar aikin gwamnati da an kayyade an ce kare takwas ake shiga a sauka kare biyar da rabi, to kamar mutum sai lati ya zo kare tara sai sauka kare shida da rabi, wannan awa ta farko da mutum ya fata ya yi sace a gaba za a tsaya a wurin shi ko dai ba dai ba.
Wani misali aiki na gwamnati da yake aiki ne wanda an kayyade lokacin shiga da lokacin tashi, wanda kuma yarjejeniya ce kuka yi da hukuma cewa ka yadda ka amince domin ga ka'idodi waɗanda aka rubuta ga dukkan wani ma'aikaci. An ƙayyade cewa lokacin shiga aiki karfe 8 a wasu ma'aikatu kenan, lokacin tashi daga aiki karfe 5:30 kace ko? An ce 5:30. To anan sai ka yi latin zuwa sai karfe 9 kaje, a ƙarshe sai ka ƙara awa ɗaya ka kai aikin ya zamantu 6:30. To anan abinda muke so mu gane, in har wani uzuri ne ya gitta maka, an gane ko? Ka samu tauye wannan awa ta farko, kenan a ƙarshe ka cike da ita, wannan ba laifi ba ne, ka yi daidai. Amma ga yanda aka yi da kai ka zo ka canza, ka janye awa ta farko saboda wasu uzuranka na daban, sannan a ƙarshe ka ringa maida ta, wannan bai dace ba. Sai in ka je ka faɗa, in an yarda an amince shi wanda yake sama da kai ya yarda ya amince akan haka ya isar ma hukuma, to wannan babu laifi akan haka. Saboda yanzu kaddar cewa ai abu ne sananne ma'aikata kaza lokaci kaza idan ka je an tashi daga aiki, to kai ka ƙara awa ɗaya a ƙarshe, shin jama'a duka sun san da cewa akwai wannan awa a ƙarshe? Balantana su je a yi musu aiki? Ba su da sani akan haka. Kina in har kaman abu ne yake bujuruwa wani lokaci, to wannan ba laifi ba ne ba, an gane ko? Kenan ba laifi ba ne ba, awar da ka tauye a farko kenan ka cike ta a ƙarshe. Wannan kuma shi ne ba da amanar da take kanka wanda Allah ya dora maka, wanda kasancewar wallahi a kan wannan fage wanda zai kai labari bai wuce a lissafa ba. Saboda galibinmu ba ma cike ka'idar da aka dora mana ta aiki, ba ma cike gwalgwadon iya abin da aka dora mana. So da yawa ba lokacin da ya dace a je ma'aikata mutum yake zuwa, ba lokacin da aka kayyade na a taso mutum yake tasowa, illa kasancewar mutum ya ba da iya ƙoƙarinsa akan sauke wannan amana, sannan kuma ya ringa ƙoƙarin biyo baya da wasu ayyuka waɗanda ma ba sa cikin wannan ƙa'ida domin ƙara kyautatawa mai yiwuwa Ubangiji Subhanahu wataala zai cike masa gibin abin da ya tauye. Ko kaga mutum ya je wurin aiki, wai gashi a wurin aikin amma wasu ayyukan shi yake can daban, ba aikin da ya kawo shi ba. Wani za ka same shi hira ce ma wanda take ta banza, kuma ga aiki nan ga waɗanda suka zo a musu aiki, ya banzatar da su ya koma gefe. Wannan duka ba komai yake kawo haka illa rashin sanin girman amana. Amana abu ce wadda take mai nauyi, duk lokacin da kuka yi kwantara da mutum ya zana maka ga abin da nake bukata ka yi, kai ranka amince, to ka tabbatar da cewa amana ce ka dauka. Amana ko abu ce wadda take mai girman gaske, wanda Ubangiji Subhanahu wataala ya nuna mana inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Ubangiji ta'ala yace lalle mu ne muka bujuro da amana ga sammai da kasai da duwatsu, muka nuna ma sama da kasa da duwatsu cewa ga girman hadarin amana, kuma ga irin abin da ake samu na sakamakon lada ga duk wanda ya kiyaye ta. Yaya za ku iya dauka sammai bakwai da kasai bakwai da duwatsu gaba daya fa'abaina ubangiji ta'ala yace suka ki game da daukan amana wa ashfaqna minha suka ji tsoro suka ce ya ubangiji mu ai ba za mu iya ba ina mu ina iya daukan wannan nauyi ubangiji ta'ala yace wa hamala har insan shi dan adam me kan dauka yana daga mu ya dauka ubangiji ta'ala yace innahu lalle shi dan adam kana zaluma ya zamanto mai matukar zalunta kansa ne jahula kuma mai matukar jahilci ne da wauta inda ya san hadarin amana da ba zai dauka ba domin Allah ya wajabta mana bayar da amana inna allaha ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha kuma haka manzonsa sallallahu alaihi wasallama yace mana addi al-amanata ila mani tamanak ka bayar da amana ga wanda ya amince maka duk wanda ya amince maka ya dora maka wata amana to kai kokari ka bayar da wannan amana tun kalin da ka dauka dan haka dole mutum yayi kokarin zagewa akan ayyuka na nafilfili kuma duk abin da aka dora maka kai kokarin badawa mai yiwa a ranar kiyama ubangiji subhanahu wataala zai cike musu haƙƙinsu da wasu abu daga cikin ayyukanka dan Allah ba azzalimin sarki bane sarki ne wanda yake ya kai matuƙa wajen adalci duk wani mai haƙƙi sai an bashi haƙƙinsa in ka zalunci mutum a nan kenan a can za a biya shi da ladanka an gane ko kamar yanda ya tabbata a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka tauye lokaci da duk wasu abubuwa da ake dora ma bawa a matsayin cewa aiki ne to wannan ya tabbatar da cewa amana ce to amma mafi yawa ba mu dauki ba aiki na gwamnati cewa wata amana ce wadda take mai karfi kowa yana ganin kamar aikin cikin gidan shi ne yo ai shi ma dan kasa ne yana da haƙƙi komai yana iya yi kuma so da yawa dan jahilci da wauta sai mu ringa kallon na sama da mu ko kuma mu ringa kallon wasu waɗanda suke sakaki sai mu ce to waye kasa yanzu wane ne yake cika aiki kenan dan wanda yake sama da kai baya cika aiki baya nuna cewa kai ka banzatar da amanar da aka dora lokacin da aka zo aka yi yarjejeniya da shi ya zama ma'aikaci ina kake a wannan lokaci lokacin da aka yi yarjejeniya da shi daban lokacin da kai ma aka yi yarjejeniya da kai daban kowa matsayin shi daban shi bai isa ba ya fitar da kai daga wannan ma'aikata kai baka isa ba ka fitar da shi aikin ka daban aikin shi daban illa kasancewar an shugabantar da shi akan ka ya sanya ido akan kai ya kula da aikin ka cewa yana tafiya ko baya tafiya shi ma akwai na sama da shi wanda aka wakilta ya sanya ido akan aikin sa shine kawai amma baya nunawa cewa in babba ya ki cika aiki a ce na kasa da shi kada su cika illa kasancewar shi babba in ya ki cika aiki to wannan yana da laifi linki biyu laifin rashin cika aikin shi sannan kuma ya zame ma jama'a abun koyi wanda yake mummuna rashin cika aikin shi shine yake kai wasu suke kin cikawa wanda lokacin da babba ya zamanto na gurai to galibi zaka samu na kasa da shi sun zama na gurai amma duk lokacin da babba ya kauce ma tafarki madaidaici zaka samu na kasa da shi galibin su ma sun kauce don haka hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa wanda yake cewa duk wanda muka aiwatar da shi muka shugabantar da shi akan wani aiki manzon Allah yake cewa ya goye mana daidai da allura da abin da yake sama da allura zai zo da shi a ranar kiyama yana dauke da shi sahabin da ya ga al'amari ne mai nauyi ya zaburo ya ce ya rasulullahi karba aikin ka ba zan iya ba manzon Allah yace me yasa sai ya ce domin naji ka ce duk wanda kuka shugabantar da shi kuka dora masa wani nauyi ya koye muku daidai da allura da abin da ya fi allura kwangyale ya yi zai zo da shi a ranar kiyama waman ya gudul ya ati bi ma galla bihi yawmal kiyama waman ya gudul ya ati bi ma galla yawmal kiyama ya ce ya rasulullahi naji ka faɗa ka ce duk wanda kuka dora masa aiki kuka aiwatar da shi akan wani aiki ya koye muku daidai da allura da abin da ya fi allura kwangye ne zai zo da shi a ranar kiyama manzon Allah ya ce na faɗa na kuma faɗa haka ne duk wanda muka dora masa aiki ya ha'ince mu manzon Allah ya ce zai zo da abin da ya ha'inta a ranar kiyama manzon Allah sai ya ce masa duk wanda aka dora masa aiki ya zo da abin da aka dora masa kaɗan kinsa da yawan shi abin da aka yanka aka ce naka ne haƙƙinka ne wannan ka karba abinda ba hakkinka bane kuma wannan kada ka sake ka sanya hannunka. Na'am.
Kuma wani wanda yake tambaya abin ga mushi ne sai ya ɗauki ya yi 'yan kwanaki kamar kwana biyu haka cikin wata sai ya bar aiki wannan kamar sai ya koma da kwan to sai ya ɗauki wannan biyar yanzu bayan ya ɗauki wannan biyar sai kuma ya tuna sai ya ce in ya maida ma wannan mutanen ba za su maida cikin kudin gwamnati ba sai ya je sadaka da kudin to wai shi ne yanzu kuma yake yake raɗaɗin kamar wannan kuɗin kamar bai ci alaƙa ba zai iya sa wai ya ma wani tuwon aiki kuma ya gyara wata gina ko wani a kan wannan kuɗin da ya ci na watan nashi.
Wai tambayar ɗan uwa shi ne wani malamin makaranta ne mushe ne akwai kwanuka biyu da ya tsallake bai yi aiki ba a cikin wata lokacin da ya ɗauki albashinsa sai ya lissafa iya kenan kuɗaɗen kwanukan da ya yi kwanukan da bai yi bai ware sai ya tabbata cewa in ya maida su ba za su je ba hannun da ya dace ba za su je hannun gwamnati ba sai ya sarrafa waɗannan kuɗaɗe a wata hanya ya yi sadaka da su shine sai kake cewa mai
kamar zai iya yanzu kamar ya samu kamar wani gina haka na gwamnati ya gyara akan
yawa wai waɗannan kuɗaɗe zai iya samun wani abu wanda yake mallakar hukuma ya sarrafa wannan kuɗaɗe na kwana biyu da bai yi aiki ba zuwa gare su kwarai da gaske domin haƙƙi ne wanda yake na hukuma irin waɗannan masu ƙididdiga masu ma kansu ƙididdiga inda a ce an same su da dama a cikin ƙasa to da an ci gaba mutumin da ya san menene haƙƙin shi ya san wanda yake ba haƙƙin shi ba kuma irin su cigiya ne sun zama kuntsan waka a yau kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana cewa sai ya kai zaka ji ana ba da labarin a cikin kabila kaza a wuri kaza akwai wani amintacce yana da rubun amana to yau mai rubun amana ya zama to kwatance ne a cikin al'umma ya zama kwatance ne a cikin al'umma kuma haka wannan ake yi kuma wanda galibi wallahi idan ka ɗauka a ɓangaren mushinan makaranta haka ta fi samuwa sai ka ga mutum yana zaune a birni yana ta kewaye-kewaye ya je kan aikin shi ba zai je ba amma daga ƙarshen wata ya zo shi ne a sahun gaba wajen ɗaukan kuɗi in ma aka ɗan ɗora wasu kwanuka ya fito ya yi ta faɗa wai har yanzu an kibiya shi kuma yana yana ta kewaye-kewaye wallahi ni kaina na san sun wuce a lissafa akan haka ko kuma wanda ga kwanukan da ya kamata ya je ya tsaya daga ya yi kwana biyu kawai shi kenan sai da in ka gan shi a can to ya ji labarin cewa kun sanye za su yi masu sanya ido akan aiki to yaya za a yi a ga albarka akan irin wannan al'amura don haka za ka ga kullum mutum yana tuki banza duk abin da yake samu sai kaga Allah ya zare albarka me yasa saboda bai same shi ba ta hanyar da ya halatta zalunci ne don haka al'amura ne wanda ya kamata kowa ya tsaya ya ma kansa hisabi kowa ya ma kanshi ƙididdiga duk abin da za ka samu ka san ta hanyar da ya fito kuma ka tsaya ka san ta wace hanya ne za ka sarrafa shi duk abin da ka san ba haƙƙinka ba ka ne san cin shi tambaya ta ƙarshe mai kisa
wai idan azumi yana rage min tushawa hali bai da iyalin shi haƙƙinsu mutum za a yi azumi
wani misali idan ya kasance mutum na yawaita azumi azumin da ke kankanta shahawa a jikin shi har ya kai baya kusantar iyalin shi kamar yadda ya dace ci gaba da azumin zai ko yaya zai bai ya dace ba ya ci gaba da azumi akan haka an gane ko sai dai in azumi ne wanda yake na wajibi amma in dai azumi ne na nafila idan ya kasance zai tauye maka shahawa ta kusantar iyali to wannan kwata-kwata baya halatta domin kusantar iyali ka ba su iya abin da yake haƙƙinsu wannan wajibi ne wannan wajibi ne shi kuma wannan azumi nafila ne wajibi ko shi yake gabatarwa akan abin da yake nafila mustahali duk da cewa mas'alar kuma kusantar iyalin ƙarin fa'ida a nan kamar yadda wasu malamai suka faɗa sun tafi akan cewa mace tana da haƙƙin ka kusance ta a duk wata so ɗaya dalili suka ce faɗar Allah subhanahu wa ta'ala fa iza tatahharna fa atuhunna min haythu amarakumullah domin mace a wata tana yin al'ada sau daya. Galibin mata, duk da cewa ana samun macen da a cikin wata tana yin al'ada kusan sau biyu, kuma karin wanta ya gabata a cikin darasinmu na Bukhari, wani daga cikin magabata ya ce, inda mace za ta zo min da shaida cewa a cikin wata ɗaya ta yi al'ada sau uku, ya ce wallahi zan yarda zan amince. An gane ko kuma in tabbatar da cewa in mijinta ya sake ta kenan ta nisance shi domin ta yi jini uku a cikin wata guda. To haka suka tafi domin Allah ya ce, fa iza taqaharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Wasu malamai suka ce a duk wata hudu ne mutum zai je mata sau daya, shine haƙƙinta. Dalilin sa'anin suka ce fadar Allah subhanahu wa ta'ala, lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa inna Allah sami'un alim. Wanda Ubangiji ta'ala ya buga mana ajalin ila'i, lokacin da ka samu gunguni tsakaninka da iyalinka za ka iya fushi ka kaurace musu tsawon wata hudu, in wata hudu ya cika in baka kusance ta ba, tana da ƴancin da za ta kai ma alƙali ƙara ta faɗa masa cewa ni da mai gidana zaman kula da guzuzuwa ki. An gane ko kuma ba ma ga mace shi kenan. A nan alƙali sai ya kiraye shi ya ja kunnensa ya umarce shi cewa ya je ya kyautata zama da iyalinsa. In ya kusance ta falillahi alhamdu, idan bai kusance ta ba to alƙali yana iya kashe aure a wannan lokaci. To da haka su wasu malamai akan wannan aya suka ce a wata hudu sau daya, wasu malamai suka ce a duk a kwana hudu sau daya. An gane ko, idan ya kusance ta to kuma kwana uku wannan yana da shi nashi ne. Dalili a nan kasancewar iya abinda Allah ya shar'anta mana muminai za mu iya auren mace hudu kenan, shi kuma asalin rabon kwana shine yini da dare, kowace yini da dare kenan. Yau in aka bata yini da dare kenan wannan kwanuka uku na gaba naka ne. Wasu malamai suka ce iya gwalgwadon shahawa shine, gwalgwadon yanda za ka rintse mata gani kuma ka kare mata gabanta kenan, ba za ta ringa hangen wasu al'amura waɗanda suke na daban waɗanda ba su dace ba. An gane ko, to lalle al'amari ne dole dai a dan tsakaita a tsaya a lura da yanda yanayin tafiyar yake. Waɗancan maganganu duka dai kowace za ta iya zama, amma dai abu maganar da ta fi dacewa a tsaya a kalli yanda al'amari yake, saboda ƴaƴan Adam ɗabi'unsu da halayensu sun sha bamban, wani ya saba da wani. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabu siyam, kitabu sau, tare da cewa da as-sawm da as-siyam kilahuma bi ma'ana, babu wani bambanci tsakaninsu. To illa kasancewar kitabu sau wato malam yayi. A darasi da ya gabata mun tsaya ƙarshen wato babi na 57, baban da ke bayani game da haƙƙin iyali a wajen azumi na nafila, cewa iyali suna da haƙƙi. Kada mutum ya yawaita azumi na nafila ya kankanta shahawa a jikinsa har ya kasance baya shahawar iyalinsa, balantana ya kusance su ya biya musu bukata, to wannan kwata-kwata baya dacewa. Wannan kenan a darasin da ya gabata kenan amsar wannan tambaya ta gabata. Shine a shahid a cikin hadisin da malam ya shigo da shi a karkashin baban, shine dai hadisin da ya maimaito a baya kuma zai koma maimaituwa a darasin mu na yau insha Allah, hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As, wanda yake cewa labari ya cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa na cima kaina alwashin bibiyar azumi yau da gobe, cewa kullun zan yi ni da azumi ba zan fasa ba iya rayuwata, kuma duk dare na Allah zan tsaya gaba daya domin yin nafilfili da karatun alqur'ani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya hadu da ni sai yake cewa da ni, shin ba a ban labarin cewa kai ne ka cima kanka alwashin azumtar zamaninka kwata-kwata, cewa ba za ka ajiye azumi, sannan kuma duk dare na Allah za ka kwana sallah ba za ka yi bacci ba? Na ce masa kwarai. Manzon Allah ya ce, to abinda nake so da kai, yi azumi sannan ka huta, ka tsaya a cikin wani yanki na dare ka yi nafilfili sannan ka yi bacci ka huta. Manzon Allah ya ce masa, fa inna li ainaika alayka hadha wa inna li nafsika wa ahlika alayka hadha manzo Allah yace ka san da cewa idaninka suna da wani rabu kaso ne wanda Allah ya wajabta maka dole ka ba su hakkin su an gane ko idan ka gaji ka nemi wuri ka kwanta ka huta sannan yace wa inna li nafsika wa ahlika alayka hadda ranka da iyalinka su ma suna da rabu akan ka ma'ana wani kaso ne wani haƙƙi ne wanda Allah ya wajabta maka wanda a riwaya ta gabata manzo Allah yace fa a'ti kullazi haqqin haqqa duk wani mai haƙƙi ka bashi haƙƙin sa to dan haka malam ya shigo da wannan hadisi ba dan komai ba dan ya nuna mana ba a bukata ko ko mu ce bai dace ba a ce mutun ya yawaita azumi na nafila da zai kankanta shahawa ta kusantar iyalinsa a jikin sa wannan bai dace ba domin iyalinsa suna da haƙƙi a kansa yau zamu tashi kenan babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب صوم يوم وإفطار يوم قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا بندار هو عبد الله بن جعفر قال حدثنا شعبة هو بن الحجاج الواسطي العتكي عن مديرة أنه قال سمعت مجاهدا يعني ابن جبر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صم من الشهر ثلاثة أيام قال أديب أكثر من ذلك فما زال حتى قال صم يوما وأفطر يوما فقال اقرأ القرآن في كل شهر قال إني أديب أكثر فما زال حتى قال في ثلاث الإمام البخاري الله يجيكنسا كي تشيوا ونن بابي ني وندكي بياني غمدا أبن دي زودة بمنزم الله صلى الله عليه وسلم نشر أن تاما مميني أزمين يني دهوت يني يو إنكي غوبة كهوتا جيب كيغاتا كهوتا an gane ku wanda dai a wannan a takeice ba tare da ka wahaltar da kanka akwai wasu ranaku da wasu kwanuka wanda ake buƙatar mumini ya yawaita azumi na nafila a cikin su wanda bayani ya gabata akan wasu farko dai akwai azumi 6 na rakiyar watan Ramadan rakiyar wata kenan domin hadisin Abu Ayyub al-Ansari Allah ya kara masa yadda ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa man soma ramadana kuma atba'ahu 6 min shawwal kana kasiyamid dahr manzon Allah yace duk wanda ya azinci watan Ramadan sannan ya raka shi da azumi 6 a cikin watan Shawwal manzon Allah yace tamkar ya shekara yana azumi bai aci ba an gane ku shekara kwanukan shekara kwana ne 354 kenan shekara ta musulunci ka'ida kwana 354 ne sabani ga ta bature kwana 365 saboda a cikin watanni 12 na musulunci wata 6 suke yin nasam 6 su cika kuma shi watan Ramadan baya tawaya a wajen lada koda ya samu tawaya a wajen lissafi kamar yadda hadisi ya gabata a cikin darasin mu na wannan littafi na Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa shaharani la yanqusani watanni 2 manzo Allah yace ba sa tawaya a bangaren lada amma ba a bangaren lissafi ba koda an samu Ramadan ya kasance 30 ba daya to a wajen Allah subhanahu wataala a matsayin 30 yake Allah zai cike mana lissafi an gane ku 30 kin nan kowane daya sai ka dauko shi ka linka shi su 10 30 30 su 10 nau kenan ko kuma 10 10 su 30 ya zama 300 to azumi 6 da ka biyo baya da su a cikin watan Shawwal kowane daya Allah zai linka shi 10 an zama nau kenan 10 10 su 6 kenan 60 idan aka hada ga 300 ga 60 ya zama 360 kenan adadin watanni 12 sannan kaga daga nan kuma akwai azumi na litinin da alkhamis a duk sati mutum idan yana da ikon yi to ana buƙatar yayi sannan akwai azumi 3 a kowane wata kamar yadda zai zo a darasin mu na yau wanda an fi so mutum ya azumci 13 da 14 da 15. Sannan akwai azumi, yawaita azumi a kwanuka 10 na farkon Zulhijja, musamman kuma azumin ranar Arafa, domin kafara ne na shekaru biyu, shekara da ta wuce da wadda za ta zo a gaba. Daga nan sai kuma watan Al-Muharram, shi ma ana buƙatar a yawaita azumi a cikinsa, wanda a cikinsa kuma aka sunnanta mana azumtar ranar 9 ga wata da 10 ga wata, waɗanda ake kiransu Tasu'a da Ashura. Kaga daga nan sai azumin Litinin da Alhamis sai na wato kwana 3 a kowane wata, sai kuma Ramadan idan ya zo. To don haka a nan kenan mutumin da yake da ƙoƙari da kuzari, to shine a nan in har zai iya, to ya ringa azumin yini, yau in yayi gobe ya huta, jibi in yayi gata ya huta, an gane ku. Amma idan mutum ba shi da iko ya ga zai wahala, to yana iya taƙaita ya wadatu da waɗannan azumi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana, ya sunnanta mana. To shine a nan malam ya shigo da hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As, Allah ya kara musu yadda, ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sun mina shahri thalathata ayyam, manzon Allah ya ce masa ka azinci kwana 3 a kowane wata. Kaga wannan ya gabata lokacin da malam ya shigo mana da hadisi ta hanya da riwaya wadda take cikakka sama da wannan, nan ya ciro kawai mahallu shahidi ne inda yake da bukata, wanda zai zame masa wato bayani game da tarjamar da yayi, domin shi ya ci ma kansa alƙawarin cewa diyini na Allah iya rayuwarsa zai yi ne da azumi, kuma zai kwana sallah. To manzon Allah da ya kiraye shi, manzon Allah sai ya ce masa naji alƙawarin alwashin da ka ci ma kanka, amma ba za ka iya ba. Manzon Allah ya ce abinda nake so da kai sun mina shahri thalathata ayyam, a kowane wata manzon Allah ya ce yi azumi 3. Kana sai ya ce uqiku akthar min zalik, kenan a wacce riwaya manzo Allah sai ya nuna masa cewa in kana azumi 3 a kowane wata, wannan azumi 3 a kowane wata zai tsaya maka matsayin tamkar ka azunci zamaninka ne, ka shekara kana azumi baka aje ba. Sanin hanya ya fi sauko, ba wanda zai nuna maka hanyar da za ta kusantar da kai da ubangijinka da gaggawa sama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kana sai yace uqiku akthar min zalik, yace ina da ikon sama da haka ya rasulullahi, ina da kokari da kuzari, zan iya yi sama da haka. Manzo Allah yace masa to je ka kai kaza. Manzo yace ya rasulullahi ina da kokari sama da haka. Manzo Allah ya kara masa kamar yadda karin bayani zai zo, shine sai yace fa ma zala hatta qala, wato bi gushe bai yana kai kawo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana neman cewa a kara masa. Hatta qala, har manzon Allah ya ce masa sun yawman wa afdir yawma, ka azinci yini sannan ka huta yini, yau in kai gobe ka huta, jibi in kai gata ka huta. A ƙarshe ya nuna wa manzon Allah kokarin sa fa ya wuce haka, manzon Allah ya ce to ai babu sama da haka, an gane ku. Kenan a iya abinda aka tseda shi, wannan shine kenan gabar da ta sa malam ya shigo da wannan hadisi, sum yawman wa afdir yawman, manzo Allah ya ce masa kai azumci, ka azumci yini sannan ka huta yinin da ke biyar sa, kenan yau in kai gobe ka huta, jibi in kai gata ka huta. Fa qala, sai manzo Allah ya ce masa dangane da alwashin da ya ci ma kansa cewa a duk dare na Allah zai sauke alqur'ani, ma'ana a duk cikin yini da dare zai sauke alqur'ani, manzo Allah ya ce masa ikra'il qur'ana fi kulli shahr, manzo Allah ya ce ba za ka iya ba, abinda nake so da kai je ka a duk wata ka sauke alqur'ani sau daya. Yace ya rasulullahi ina da kokari sama da haka, manzo Allah ya ce masa to je ka a duk kwana 20 ka yi sauka ta alqur'ani. Yace ya rasulullahi a dada mun dai ina da kuzari da himma sama da haka, manzo Allah yace masa je ka a duk kwana 10 ka sauke alqur'ani. Yace ya rasulullahi kuzari na ya wuce haka, aka ce masa je ka a dukkan sati ka sauke alqur'ani. Yace ya rasulullahi ina da kokari dai sama da haka, kai bai gushe ba, yana kai kawo shine yace fa ma zala hatta qala fi salasin, manzo Allah yace je ka to a kwana 3 ka sauke alqur'ani, ya nuna yana da kokari sama da haka. Manzo Allah ya ce duk wanda ya sauke alqur'ani kasa da kwana 3 bai san inda alqur'ani ya sa gaba. in ma za ka sauke alqur'ani to kwana uku kada ka sauke shi kasa da kwana uku domin makasudin saukar da alqur'ani a karanta a lura da ni Allah yake fada kuma ayi aiki da abin da ya kunsa kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin akfaluha كتابنا أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب مقصود سوكد القرآن أكرن تا ألوردني الله يكي فلا باهاك بزنزر تلاوة يكي بكاتا دنهاك سو أيكي غاب ميمكي فلا أهوسا كدبني يكي وتافي ديوا بكي كزايا كفهنشي كان ألوراد كلمومين to wannan shine babban abin da ake bukata koda baka fahimtar larabcin ka tsaya ka bashi iya abin da yake hakkin sa to wannan shine lalle an samu magabata addini suna sauke alqur'ani wasu suna kusan sauka biyu amma kada ka fahimci cewa a iya rayuwarsu a cikin wata na Ramadan ne saboda albarkar wannan zamani domin zamani ne wanda ake dindinka ayyuka na bayi to a wannan wata ne suke yawaita karatun alqur'ani zaka samu wanda a duniyi na Allah zai sauki alqur'ani yini da dare wani zai sauka kamar kusan guda biyu amma ba haka ba iya rayuwarsu kullun suke sauki a sauka ta alqur'ani kamar yadda al-Imam an-Nawawi Allah ya ji kansa yayi bayani akan haka a cikin littafinsa at-tibyan fi adabi hamalati alqur'an to amma iya abinda ake bukata in ma mutun yana da kokari da himma to ya sauki alqur'ani a kwana uku an gane ko kada yayi kasa da haka to amma abinda aka fi so mutum ya sauke a kwana bakwai idan yana da kokari dan haka shine malamai suka karkasa alqur'ani shine ake suke kira subu'u an gane ko ni ake nihi da subu'u kenan kashi kashi har zuwa bakwai yau ka karanta daga fatiha zawwa didi wuri kaza sannan gobe daga nan zaka ci gaba idan ka tsaya ka kiyaye a sati guda ka sauke alqur'ani idan ka dauki irin wannan alqur'ani na rubutu wanda yake bugun zariya zaka ga cewa akwai alamomin da suka yi na cewa in ka zo daga wuri kaza zaka tsaya gobe daga nan kuma zaka ci gaba a sati ka sauke alqur'ani to shine anan yace fa ma zala hatta qala fi thalath yace bai gushe ba yana nema a ƙara masa har sai da aka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa to je ka karanta alqur'anin a cikin kwanuka uku ma'ana ka sauke shi a kwana uku kaga shi da a farko ya ci ma kansa alwashi duk dare na Allah yini da dare sai ya sauke alqur'ani to sai ya zamanto abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaida shi akan wancan wato a sati ya sauke abinda zai karanta da dare a cikin nafilfilinsa da rana sai ya zo sai ya karanta ma iyalinsa suna ji shi yana karantawa ya dan yi muraji'a sannan da dare kuma da shi ne zai tsaya ya yi sallah kenan a takaice dai wannan na nuna mana abu ne wanda Allah ya shar'anta mana akan halshen manzansa azumin yini da hutu ne yini ma'ana azumi yau da gobe yau ka hu yau kai gobe ka huta jibi kai gata ka huta kenan yau in kai azumi gobe kai fashi jibi in kai kenan gata kai fashi babu sawmi Dawud alayhi salam qala haddathana Adam huwa ibn Abi Iyas qala haddathana Shu'ba huwa ibn al-Hajjaj al-Wasidi al-Ataki qala haddathana Habib ibn Abi Thabit annahu qala sami'tu Abu al-Abbas al-Makki wa kana sha'ira وكان لا يتهم في حديثه انه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم انك لتصوم الدهر وتقوم الليل فقلت نعم قال انك اذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفحت له النفس لا صام من صام الدهر صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله قلت فإني أطيق أكثر من ذلك قال فصم صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى قال حدثنا إسحاق بن شاهين الواسدي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحراء عن أبي كلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي أنه قال أخبرني أبو المليح أنه قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من عدم حشوها ليف فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام قال قلت يا رسول الله قال خمسة قلت يا رسول الله قال سبعة قلت يا رسول الله قال تسعة قلت يا رسول الله قال إحدى عشر إحدى عشرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر صم يوما وافطر يوما wato wannan babi ne wanda ke bayani game da kaifiyar azumin annabi Dawud alayhi salam ma'ana yanda annabi Dawud alayhi salam wato yake azumi shine anan malam ya shigo mana da hadisin Abu al-Abbas al-Makki shine yake cewa wa kana sha'iran wa kana la yutahamu fi hadis almajirin sahabi ibn abi thabit yake cewa kana sha'iran wato ya zama mawaki ne ko kuma fada anan na cewa wa kana sha'iran wato fada ce kenan ta yawa shine yace wa kana sha'iran wa kana la yutahamu fi hadisi wato mawaki ne kuma ba a tuhumarsa game da wato hadisinsa wannan na nuna mana ashe mawaki yana nan ya bujuro da kansa kenan akan abinda za a tuhunce shi game da riwaya ta hadisi me yasa saboda duk wanda waka ita ce sana'arsa galibi to an san shi da wuce iyaka a wajen yabo an gane ku ya zuga wanda ya ga dama ya zuga kuma ya fallasa wanda ya ga dama to amma dan haka shikenan wanda ya rawaito daga wajensa shine Habibu ibn Abi Thabit yake tabbatar mana cewa mawaki ne an gane ko amma ba a tuhumarsa game da hadisinsa to cewa ba a tuhumarsa game da hadisinsa shin hadisan da ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma zancen shi ne yau da gobe malamai suka ce na biyun shine yafi dacewa ma'ana a maganganun shi yau da gobe ba a tuhumarsa an gane ko domin duk wanda ba za a tuhumce shi ba a cikin hadisi a tuhumce shi a cikin maganganun shi ne yau da gobe wannan zai zubar da adalcinsa to kenan anan a zancen shi ne yau da gobe ba a tuhumarsa balantana a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka al-Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa ya fitar da hadisinsa a cikin wannan littafi shi wannan Abu al-Abbas al-Makki dan haka Imam Ahmad da Yahya ibn Ma'in sun amince da shi suka ce sika ne amintacce ne a wajen riwayar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine anan kenan al-Majirin sai yake cewa wa kana sha'iran wato mawaki ne sai yace amma kar kai tsammani ko irin waƙoƙi waƙe-waƙe irin namu a yau waƙoƙin da ake nihi a nan waƙoƙin da suke cike da hikima shi ne wanda na ayabi mutum sannan da kuma waƙoƙi waɗanda za a zo da su ba don komai ba saboda wasu hikimomi a nuna ma mutane yadda rayuwa take shi ne ya ce wa kana sha'iran ya ce wa kana la yutahamu fi hadisi ba a tuhumarsa game da hadisinsa qala sai yace sami'tu abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma naji abdullahi ibn amr ibn al-as Allah ya kara musu yadda na fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da ni innaka latasumu ad-dahra wa taqumu al-layl kai Abdullahi kai ne ka ci ma kanka alwashin zaka azanci zamanin ka gaba daya kuma duk dare na Allah zaka tsaya kai na fifili ka raye da daren ka gaba daya fa qultu na'am nace masa kwarai da gaskiya rasulullahi ni ne na ci ma kai na wannan alwashi kala sai manzo Allah yace masa innaka idza fa'alta zalik manzo Allah yace masa in har ko kai ka aikata haka hajamat lakul ayn an gane ku manzo Allah yake nuna masa cewa idaninka kenan za su kawo maka dauki menene daukin da za su kawo kenan idanunka za su gaji ya zamanto suna da bukatar bacci suna da bukatar hutu shine yace hajamat lakul ayn yace ido wato zai kawo masa mamaya kenan wannan kenan an ciro shi ne daga al-hujum idan aka ce al-hujum kenan shine ka kai ma abu dauki ba tare da shiri ba shine yace hajamat lahul ayn yace idanu wato idan sa kenan zai kawo masa dauki ya mamaye shi kenan bacci ya rinjaye shi sai yace wa nafihat lahun nafs yace kuma ransa wato za ta dakushe ta gaji da wannan ibada da yake an gane ko kenan anan ya din canza da mirkin maimakon ya ce hajamat lakal aynu wa nafihat lakal nafs sai aka zo da damirul qari wanda wannan kuma salo ne wanda yake da larabci bayan ya ce masa innaka idza fa'alta zalika lalle in har ka aikata haka manzo Allah ya ce masa hajamat lakal aynu kenan idanunka za su mamaye ka su kawo maka dauki saboda gajiya ta ci musu wa nafihat lahun nafs yace kuma rai za ta dakushe ta gaji manzo Allah yace masa la sama man samad dahra yace duk wanda ya azanci zamanin sa wato ba azumi be yi duk wanda kawai rayuwarsa kullun azumi ne manzo Allah yace ba azumi be yi to anan malamai suka ce ita wannan jumla ce khabariya amma ma'anarta shine insha kamar addu'a ce manzo Allah yake kada Allah ya saka wuta ma duk wanda ya azunci zamanin sa ma'ana da sakayya ta lada ma'ana ya kauce ma tafarki wanda yake da shari'a bai bayan da ya dace ma shari'a kace kullun azumi zakai ko kuma labari ne tuntuni manzon Allah yake badawa duk wanda ya azunci zamanin sa ba azumi bai kwata kwata ba zai samu ladan azumi ba an gane ku dan haka karshe shine mutun yayi yau gobe ya huta jibi ya gata ya huta haka iya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaye da Abdullahi ibn Amr to shine anan sai ya ce masa sawmu salasati ayyamin sawmu dahri kulli azumin kwana uku manzon Allah ya ce daidai yake da azumtar zamani gaba daya a kowane wata in kai azumi uku idan aka hada da wata na Ramadan tamkar ka shekara kana azumi baka aje ba domin duk ukun nan da zaka yi a kowane wata kowane daya Allah zai linka shi goma kenan tamkar ka azunci watan ka gaba daya man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha kuntu sai nace masa fa inni udiku akthara min zalik ya rasulullahi ina da kokari da kuzari sama da haka zan iya kala sai manzo Allah yace masa fa sun soma Dawud alaihi salam kai azumi irin azumin annabi Dawud alaihi salam a wata riwaya sai ya tambaya yaya azumin annabi Dawud yake manzo Allah sai yace masa kana yasumu yawman wa yufṭiru yawman annabi Dawud ya kasance yau in yayi azumi gobe ya huta jibi in yayi gata ya huta wala yafiru idza laqa kuma ka san da cewa annabi Dawud baya gudu baya ja da baya idan ya hadu da abokin gaba a fagen daga aga malamai suka ce hikima anan da yake dan sassautawa yana hutawa wannan zai bar masa kenan kuzari a gangan jikin shi saboda ita ibada so ake mutun ya ringa nau'in tawa yau kai kaza gobe kai kaza jibi kai kaza ba ka takaita ba akan nau'in ibada daya an gane ko ita rai tana buƙatar canji an gane ko canji take bukata inda za a nace akan abu ɗaya yau da gobe mutun kosawa zai kaddara cewa yau in a ce littafi ɗaya ne kullun ake yi mutun zai kosa to amma yau ayi bangare kaza gobe ayi kaza jibi ayi kaza to wannan yana ƙara ma mutun kuzari da nishadi to dan haka ita ibada ana buƙatar ya zamanto ana cancanzawa misali wani lokaci kai azumi wani lokaci kai nafilfil wani lokaci kai karatun alqur'ani wani lokaci ka ziyarci yan uwa wani lokaci kai kaza to haka ake buƙatar dan adam ya ringa cancanzawa saboda ita dabi'a ta dan adam yanda Allah ya halicce shi akan abu daya dan adam yana da gogawar kosawa a ce kullun abu daya wanda ka dauka ma bangaren abinci in aka ce yau aka yi abinci gobe aka yi shi jibi aka yi shi gata aka yi shi duk dadin shi kaurace masa zaka yi dan haka ai mutanen annabi Musa alaihi salam ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ringa lokacin da suka shiga cikin dimuwa ubangiji ta'ala ya sanya aka ringa sauko musu da wani abinci na musamman daga aljanna wanda ake kiran shi kenan almannu wassalwa nau'i ne na abinci tacicciyar zuma da wato sune ƴaƴan shila ko kuma mu ce ƴaƴan tantabarai waɗanda suke soyayyu ake saukan musu sai suka ce dan nasbira ala ta'amin wahid ai ba za mu iya daukan hakuri akan nau'in abinci daya kullun kawai sai dai mu ci ƴaƴan shila mu sha zuma suka ce fadu lana rabbaka yukhrij lana mimma tumitul ardu min baqadiha wa kifaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala tastabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair illa kasancewar suha anan butulci ne ba dan abincin ba kullun nau'in shi wannan koda launin dai ne to wajen dandano ya saba haka abincin aljanna yake zaka ganshi ne yau na jiya yayi kam ne yau yayi kama da na jiya yayi kama da na shekaran jiya amma idan ka dandana ba dai bane ba ubangiji ta'ala yace kullama ruziqu min samaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutashabiha za a zo musu da abincin yana kama da juna amma wajen dandano ya saba to amma su banu isra'ila butulci ne abincin da ake saukar musu tacicci wanda ba maganar wahala ta dahuwa suka ce a mu ba za mu iya daukan hakuri dan haka Musa ka roka mana ubangijin mu ya fitar mana daga abin da ƙasa take bubbugowa na wato sune makunkusa ƙasa kamar doya da makani da rogo da dankali da sauransu sune ake kiransu albukul wa kifaiha da waɗanda suke kane-kane kamar su malo su gwanda su kankana da sauransu wa fumiha da alkama wa adasiha wato da wake wanda ake kiransa adas wa basaliha da albasa Allah ya ce atastabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair yanzu kwa nemi canji da abin da yake koma baya ku bar abin da yake shine fiyayye ubangiji ta'ala to yace ku sauka birni daga cikin burane fa inna lakum ma sa'altu aka ba su abin da suka roka to dan haka abin da muke so dai mu gane ita ibada ana buƙatar mutun ya ringa cancanzawa wannan cancanzawa za ta ƙara masa nishadi da kuzari dan haka manzala sallallahu alaihi wasallama bai taba daransa gaba ɗaya tun daga farko har ƙarshe sallah ce wani lokaci wani bangare yayi sallah wani lokaci ya karanta alqur'ani wani lokaci ya ayyuka na ibada na daban kamar yanda yake rayar da kwalukansa goma wato na ƙarshen watan Ramadan amma kar ka fahimci cewa tun daga farkon dare har ƙarshe gaba ɗaya kawai sallah ce yake a wani lokacin ya karanta alqur'ani wani lokacin yayi nafilfili wani lokacin yayi wasu zikiri waɗanda suke na daban wani lokaci kuma yake bance shi domin ya huta to dan haka shine yace wala yafiru idza laqa annabi Dawud baya gudu idan ya hadu da abokin gaba a fagen daga an gane ko baya gudu baya ja da baya kenan kaga dan hutun da yake ya bar masa kuzari a gangan jikinsa sannan hadisi na biyu ababan shine hadisin Abul Malik wato Abul Malik wato shine Amir ibn Usama ibn Umair al-Khuzali Allah ya ji kansa yake cewa dakhaltu ma'a abika ala Abdullah ibn Amr yake gaya ma Abu Kilaba yake cewa na shiga wajen Abdullah ibn Amr tare da babanka shine Zaid ibn Amr wato wannan Zaid ibn Amr amana ibn Amr al-Jarmi domin shi Abu Kilaba ya shahar da wannan kinaya sunan shi Abdullah sunan mahaifinsa Zaid sunan kakan shi kenan Amr shine yace masa dakhaltu ma'a abika ala Abdullah ibn Amr na shiga wato wajen Abdullah ibn Amr tare da babanka shine kenan Zaid ibn Amr al-Jarmi fa haddathana wato Abdullah ibn Amr sai ya bamu labarin cewa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zukira lahu sawi an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin azumi na da na cima kaina alwashi cewa kullun zan yi ni da azumi fa dakhala alayya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta kanasse zo gidana da ya shigo yace fa alqaitu lahu wisadatan min adami yace sai na janyo wani hudu na aje ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wisada shine hudu ko kuma kace matashin kai an gane ko duk da wannan hudu Hausa ce Ingilishi ne kenan a Hausa dai tarjuma ce ake matashin kai shine yace fa alqaitu lahu wisadatan yace sai na aje masa wani matashin kai min adami wato na fata hashuha liful abinda aka cika cikin sa yace susu ne na kaba susan kaba da shine aka cika cikin sa cikin kenan fata ce aka dinka to sai aka cika cikin ta da susu na kaba shine yace hashuha liful kenan abinda aka cika cikin kulan yace liful shine susan kaba wannan yana nuna mana yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka rayuwa wadda take mai kunci kaga wa abin zama ne akai wannan shine homanyan kujerun su na hutu irin wanda a zamanin nan ake su fata ce in aka je mai sai a dinka sai a kawo susan kaba sai a cusa a ciki ina zaka samu abdugar da zaka cika shi inda a ce yana da wani abin zama wanda ya wuce haka to da shi zai zo ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wannan na ƙara nuna mana karrama bako in kai bako to ka sama ka masa shimfida wanda take ta azu a gani dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana shigowa gidansa sai janyo masa wannan kulu domin manzon Allah ya hawo ya zauna fajalasa ala al-ard manzon Allah sai ya ki zama akan kulun sai ya zauna akan ƙasa wannan kaskanta kai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana son ya nuna ma al'umma an gane ku cewa duk wanda Allah ya kai shi wani matsayi to abin da ya kamata ya saddaka shi kaga matsayin shi na fiyayyen halitta an aje masa wannan maimakon ya zauna sai ya zauna akan ƙasa wanda daman wanda Allah ya kebance cewa su za su dace da aljanna a gobe kiyama waɗanda suke kaskanta kansu waɗanda ba sa daukan kansu a wata tsiya to su ne Allah ya tanada ma aljanna amma duk wani wanda yake da jiji da kai yana ganin cewa shi wata tsiya ce yafi kowa to wannan su ne yashi ne wuta ta zaba kamar yadda hadisi ne sahihi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wuta da aljanna sun yi jayayya ita wuta ta ce dukkan wani mai girman kai an gane ko da duk wani mai karya inda baggaba mai jiji da kai tace su ne yanawa yanawa ita kuma aljanna tace duk wani mai rauni da duk wani wanda yake mabukaci da duk wani mai kaskanta kai su ne yanawa yanawa ubangiji subhanahu wataala ya rabe hukunci tsakanin su yace ke aljanna yace rahama ta ci da ke nake jin kan wanda naga dama daga cikin bayi na je ki duk wanda kika zaba Allah yace na baki ke wuta azaba ta ci wanda nake azabtar da wanda na so azabtar da shi daga cikin bayi na kuma wanda ya cancanta a azabtar da shi je ki duk wanda kika zaba an baki mai girman kai da mai karya inda baggaba je ki duk nake ne to dan haka aljanna ubangiji ta'ala yace tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal'aqibatu lil muttaqin to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka aje masa wannan hudu maimakon ya zauna akan sa manzo Allah sai yake zama sai ya zauna a ƙasa wannan ko in ka tabbata shi wanda ya karbi bakuncin ka in baka zauna ba akan wannan abu ba zai samu damuwa ba to ba laifi bane abin da ya dace ka dan kaskanta kanka wanda a wannan kaskanta kai da kake shi kanshi darasi ne kake bashi an gane ko akai tsayi darasi ne kake bashi amma in kaga zai damu ya maka shimfida in baka zauna ba zai damu to abin da ya dace ka zauna akan shimfidar domin ka faranta masa zuciya shine yace fajalasa alal ardi manzon Allah sai ya zauna akan ƙasa wasaratu wisadatu baini wa bainahu matashin kan sai ya kasance tsakanina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiyayyen halatta bai zauna ba tsammanin ka shi Abdullahi ibn Amr zai zauna sai suka bar matashin kan sai suka sanya shi tsaka faqala sai ya ce amma yakfika min kulli shahrin thalathatu ayyam manzo Allah ya ce masa yanzu azumin kwana uku a kowane wata bai ishe ka ba bai wadace ka ba Kala kultu ya Rasulullah, sai nace ya manzon Allah, ina da kuzari a kara mu. Kala khamsa, manzon Allah yace to je kaka azumci kwanuka biyar a kowane wata. Kultu ya Rasulullah, sai nace ya manzon Allah, ina da kokari da kuzari a kara mu. Kala saban, manzon Allah yace je kaka azumci kwana bakwai a kowane wata. Kultu ya Rasulullah, sai nace ya manzon Allah, ina da kokari da kuzari a dada mu. Kala sai manzon Allah yace masa tis'an, je kaka azumci kwana tara a kowane wata. Kultu ya Rasulullah, nace ya manzon Allah, kuzari na ya wuce haka a dada mu. Kala sai manzon Allah yace masa ihda ashara, je kaka azumci wato kwana 11 a kowane wata. A wata riwaya sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai shi karshen kwana 15 kenan, cewa a duk wata kenan ya azumci kwana 15, 15 azumi kenan, 15 hutu. Yau yayi, gobe ya huta, jibi yayi, gata ya huta. Kultu an gane ko thumma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa lokacin da ya nemi sama da haka. Manzon Allah ya ce masa la sama fawqa sawmi Dawud alaihi salam. Manzon Allah ya ce babu wani azumi fa wato sama da azumin annabi Dawud alaihi salam. Kenan anan sai ka ce shadurud dahri, ra'un kin kenan ta shadur kai mata rufa'a kenan alal qabi, kenan huwa shadurud dahri. An gane ko sai ya zamanto kenan mubtada ne, wanda kenan sai ya zamanto khabar ne wanda an shahi mubtada. Shadurud dahri ai azumin annabi Dawud kenan huwa shadurud dahri, ko kuma kai masa wasali sama kenan akan ka boye fi'ili kenan, yani shadurud dahri, ko kuma ya sumu shadurud dahri ai yana azumtar kenan rabin zamanin sa, ko kuma kai masa wasali kasa kace shadurud dahri sai ya zamanto kenan alal badal, alal badaliya kenan, da yace la sama la sauma fawqa sawmi Dawud alaihi salam, sai kace shadurud dahri kenan. Alam me ya janyo akai wasali kasa shine can da yace fawqa sawmi, sawmi Dawud kenan. Anan shadurud dahri ya zamanto kenan badal ne na sawmi Dawud. Shine sai yace masa sum yawman wa afdir yawma, maza Allah yace ka azumci ni kuma ka huta wato a cikin yininka. Yau in kai azumi gobe ka huta, jibi in kai gata ka huta. Wannan hadisi yana nuna mana cikar tausayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da al'ummar sa, da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake famar seta al'ummar sa zuwa abinda zai inganta rayuwar su, na cewa duk wani abu na ibada mu yi kokari mu dau bakin gurgurdan abinda zamu iya. Sannan kuma a kaikaice manzon Allah yana hana mu game da shishigi a cikin addini, ma'ana mutum ya dora ma kansa ibadar da ta wuce karfin sa, ba dan komai ba. Duk lokacin da mutum ya dora ma kansa aikin da yafi karfin sa, to za a wayi gari ya kosa ya daina aiki kwata kwata. Wanda kuma Ubangiji subhanahu wata'ala ya zargi jama'ar da idan suka lazanci aiki zuwa wani lokaci kuma su watsar da shi. Dan haka ba a buƙatar mumini ya zamanto ka fara aiki na ibada kuma a wayi gari ka watsar da shi. So ake in an fara da kai a ƙari da kai, amma sai ka ji mu ko mafi yawan mu a yau da wannan dai abu karatu da mu aka fara, yanzu sai dai mu ga wasu suna zuwa, ko kuma harkoki na fita wa'azi da ayyuka na addini dadi da mu ake, amma yanzu sai dai wasu suke. Abinda ake bukata a fara da kai, a ƙare da kai har a kai ƙarshen al'amari. Kuma ita ibada abu ce wadda ba ta da lokaci, iya lokacinta shine mutuwa. An gane ko? Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ka kadaita Ubangijinka a cikin ibada har mutuwa ta cin maka, har mutuwa ta cin maka, don haka ka dau iya abinda za ka iya. Don haka Aisha Allah ya kara mata yadda, wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga ɗakinta, sai manzon Allah ya ga wata mata a nan gidan Aisha, sai yake tambaya wannan kowa ce ce? Wanda mun yi bayani wannan yana nuna in ka ga bakuwar fuska a cikin gidanka ba laifi ba ne ka tambaya namiji ko mace. Manzon Allah ya tambaya wannan kowa ce ce? Aisha ta ce wance kenan. Aisha ta ringa ambata ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin kokarin sallah da take da ibadu a cikin dare. Manzon Allah sai yake cewa ya ke Aisha, ciya bakin ki ki kyale. Manzon Allah ya ce ku lazanci abinda za ku iya na aiki, Ubangiji ta'ala bai ya kosawa sai kukun kosa aikin da Allah ya fi so ya fi kauna aikin da mai aiki ya dawoma kansa. An gane ko ita Aisha tana ambata aikin ita wannan mata manzon Allah ya ce alaikum bima tudikuna kula zan ci iya abinda za ku iya. An gane ko aikin da Allah ya fi so ya fi kauna shine aikin da mai aiki ya dawoma kansa. Yau kai gobe kai jibi kai gata kai shi Allah ya fuso da kai mai yawa a yau gobe ka kasa ko yau kai mai yawa gobe kai jibi ka kasa to Allah ya fi son abinda zaka iya dawoma akan shi kullun na ibada shi Allah ya fuso. Wanda wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga an daura igiya a jikin ginshikan masallaci kamar misali jikin katako wannan katakon can a kulla igiya nan a kulla sai manzo Allah ya tambaya wannan igiyar ku ta mece ce sai aka bashi labarin ai ta Zainab ce mi take da igiyar aka ce ma manzo Allah din tana sallah a cikin dare gangadi ya kama ta ta ji ta gaji sai ta ringa shinginuwa da igiyar tana na tayuwa da ita. Manzo Allah ya ce maza hukunce mu igiyar. Manzo Allah ya ce ibada kowa ya dauka gudan abin da zai iya. Manzo Allah ya ce in kin gaji manzo Allah ya ce ki kwanta ki huta ku dauki iya abin da za ku iya na ibada. Dan haka ba a buƙatar shishigi a cikin addini mutum ya dora ma kansa abinda ya fi karfinsa. Dan haka hadisi ne sahihi manzo Allah yake cewa halakal mutanaffi'un sai da manzo Allah ya maimaita su uku. Manzo Allah yake cewa masu shishigi a cikin addini sun hallaka sun tabe. Saboda in ka daukan ma kanka aiki da yawa to za a wayi gari ka daina ka zama abin zargi a wajen ubangijinka. Sannan wannan hadisi yana nuna mana halaccin mutum ya bada labari dangane da kyawawan ayyukansa wanda yake yi. An gane ko? Amma fa da sharadi sai idan mutum ya amuntu game da riya. In ka san wata riya ba za ta shiga ba to ba laifi bane kana iya bada labari kyawawan aiki wanda kake yi ga wani domin shi ma ya yi kokari ya yi koyi da kai. Amma in ka tabbata wani abu na jiji da kai da riya zai biyo baya to wannan baya halatta. Sannan wannan hadisi yana nuna mana kasancewar halak ne mutum ya rantsi da Allah akan wani abu na ibada da ya lazanta ma kansa ya rantsuwa ya ce yau da gobe kullun sai yayi kaza na ibada ka rantsi da Allah. Wannan rantsuwa za ta taimaka maka akan lazantar wannan aiki kuma wannan ba rantsuwar ba ta tsayawa matsayin addawan cewa dole ne kai in baka yi ba cewa kana da laifi a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Ka nemi agaji ne da wannan rantsuwa a kan lazantar wannan aiki. Sannan kuma hadisin yana nuna mana halaccin mutum ya rantsi da Allah ba tare da an rantsar da shi ba kamar yadda duka hanyoyin da ya zo a darasi da ya gabata. Sannan kuma wannan yana nuna mana duk wata ibada wadda Allah ya bar mana ita kofa buɗe to bai dace ba mu zo mu kayyade ta. An gane ku duk abin da Allah ya bar shi kofa buɗe to ba wanda ya sai ya zo ya bashi adadi ko ya bashi wata kaifiya yanda aka bar shi kofa buɗe haka ake buƙatar mutum ya yi. Sannan kuma wannan yana nuna mana koyi da annabawan Allah subhanahu wa ta'ala akan wasu nau'ika na ibada waɗanda suka yi daidai da shari'ar mu. Kamar yadda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa fiyayyen azumi shine azumin annabi Dawud alaihi salam. Kuma sannan wannan yana nuna cewa wato yin biyayya ga mahaifi bai ya zama dole game da barin ibada. In mahaifinka ya tilasa ka ya ce ka daina wani aiki na ibada to ba dole bane ba ka daina. Kamar yadda Abdullahi mahaifinsa Amr ya tilasa shi akan cewa wannan alwashi da ya ci ma kansa ya daina amma ya ki dainawa sai da aka kai karan shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan manzon Allah ya ja hankalinsa. Sannan kuma wannan yana nuna kenan ana son wanda yake babba shugaba ya ringa ziyartar waɗanda suke na ƙasa da shi. Kaga a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin da Allah ya masa ya aje matsayinsa ya tashi takamta kamya ya je gidan wato Abdullahi ibn Amr. An gane kaga amma ai yana da ikon da zai tura ya ce maza ya zo amma takanas ya tashi ya je gidan shi wanda wannan wani nau'i ne wanda yake na kaskanta kai. Mu je wannan hadisi na gaba sai mu dakata babu na gaba. Babu siyamil biyi ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان هو النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. Wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da azumtar kwanuka na hasken wata. Lafazin bib jam'i ne na abyab, an gane ku? Jam'i ne na abyab, idan ka ce abyab fari kenan, in ka ce albib kenan abubuwa waɗanda suke farare. Shi ne ya ce babu siyamil bib, babi ne wanda ke bayani dangane da azumtar kwanuka waɗanda suke na hasken wata. Salata asharata, malam ya ce daren sha uku, yinin sha uku, kan gane ku? Wa arba'a ashara da sha hudu, wa hamsa ashara da sha biyar, waɗannan su ne ke nan kwanukan hasken wata. Tare da cewa a hadisin da malam ya shigo da shi a baban babu abin da ya dace ma tarjamar da malam ya yi sha uku, sha hudu, sha biyar. To amma kamar yanda yake ɗabi'ar malam da al'adar shi, idan ya hango wani hadisi wanda yake ingantacce amma baya kan sharadinsa, sai malam ya gina tarjama ta babi akan wancan hadisin. Domin akwai hadisi na Qatada, wato Ibn Milhan, wanda yana cikin As-Sunanul Arba'a, manzon Allah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamanto ya amuruna an nasuma al-bayt, mu azanci kwanuka na hasken wata, salasa asharata wa arba'a asharata wa khamsa asharata, sai ya ce wa hiya ka siyamid dahar, hiya ka hay'ati dahar. Manzon Allah ya ce azumtar waɗannan kwana uku, sha hudu, sha biyar, wannan sha uku, sha hudu, sha biyar, tamkar mutum ya azanci zamaninsa. To hadisin baya kan sharadin malam, amma hadisi ne ingantacce, don haka kenan sai ya gina tarjamar a kansa, kuma sannan sai ya shigo da hadisin da yake kan sharadinsa, shine wannan hadisi na Abu Huraira. Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, ke cewa awsani khalili sallallahu alaihi wasallama bi salasi, yace badadi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gargade ni game da abubuwa guda uku kada na yi wasa da su, kaloli guda uku kada na yi wasa da su, na lazance su yau da gobe. Lafazin awsani an ciro shi daga wasiya, in aka ce wasiya shine ka galgadi mutum game da abin da zai amfane shi a bangaren addinin shi da bangaren rayuwarsa, an gane ko? Kai ma mutum iya galgadi, ka nuna masa abubuwan da in ya aikata amfanin su zai dawo kanshi a nan duniya da makoma lahira, ka nuna masa abin da bai dace bai kusanta, wato ya nisance su. Shine yace awsani khalili sallallahu alaihi wasallam, badadi na, yace sallallahu alaihi wasallam ya galgade ni bi salatin, dangane da abubuwa guda uku. Lafazin khalili an ciro shi ne daga al-khulla, idan aka ce al-khulla wato shine badadantaka, ita al-khulla ta wuce mahabba, in aka ce mahabba so da kauna, amma in aka ce al-khulla shine badadanta kenan, soyayya wadda ta keta jini da nama, ta ratsa jiki ko ina, shine ake kira da al-khulla. Wanda duk a cikin manzanni gaba daya manzubi ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake bance su da wannan matsayi na al-khulla, badadanta, kamar yanda yake cewa wadda khadha Allahu Ibrahim khalida, Ubangiji ta'ala ya maida annabi Ibrahim alayhi salam matsayin badadinsa ne. To don haka kuskure ne kamar yanda wasu suke cewa Ibrahim khalilullah, Muhammad Habibullah, wannan kuskure ne. In kai haka ka ɗaukaka daraja ta annabi Ibrahim akan daraja ta fiyayyen halitta manzonmu sallallahu alaihi wasallam, domin al-khulla ta wuce mahabba, tare da cewa shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi sahihi cewa Allah ya maida shi badadi. Manzon Allah yake cewa inna Allah attakhadhani khalilan kama takhadha Ibrahim khalila, kusan da cewa Allah ya maida ni ni badadi ne nashi, kamar yanda ya maida Ibrahim alaihi salam cewa badadinsa ne. Maza Allah ya ce inda akwai wani a cikin ku da zan iya maida shi badadi, maza Allah ya ce da Abubakar shi ne badadina. Kaga wannan shi yake nuna mana a cikin sahabbai ko kuma mu ce a dukkan duniya duran ƙasa gaba ɗaya bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani mai daraja sama da Abubakar. Shi ne yace badadina sallallahu alaihi wasallama ya galgade ni game da abubuwa guda uku. Sai yace siyami thalathati ayyami min kulli shahr. Abu na farko kenan azumin kwana uku a kowane wata. A kowane wata ne azumi uku. Kaga wannan ukun kenan shine ana malam yayi tarjuma 13 14 15. Malamai suka ce menene hikima anan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake banci waɗannan kwanuka? Saboda malamai suka ce kwanuka ne waɗanda galibi daman shi wata yanda Allah ya tsara tafiyar sa baya samun kisfewa hasken shi ya dishe, wanda a jahiliya ake cewa rana ta kama wata, baya samun kusufi sai ya zama Badr kenan kwa 13 14 15 a cikin waɗannan kwanukan ne ake samun kusufi. Kasa da haka ko sama da haka wata baya kisfewa, kamar inda ita kuma rana ba ta kisfewa sai a ƙarshen wata. An gane ko? Galibi sai a ƙarshen wata 28 zuwa da 9 a wannan lokaci ne rana take kisfewa. To wanda wannan lokaci ko in wata ya samu kusufi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana, ana buƙatar mu matsa mu kai lamba a cikin ayyuka da ibada. Manzo Allah ya ce a yantar da bayi ayi sadaka, a tsaya ayi sallah. To kaga a cikin waɗannan yin wannan kwanuka in suka yi dace da mutum yana azumi, kaga da mun kwanuka ne wanda ana buƙatar mutum ya yawaita ibada a cikin su. Shine 13 14 15 kenan kwanuka ne waɗanda suke na hasken wata kenan, wanda daga farkon dare wata zai yi haske har zuwa lokacin da zai fada. Sai ya ce wa raka'atai duha, wato da raka'a biyu a lokacin hantsi. In aka ce abduha shine hantsi kenan. Farkon lokacin wallaha shine bayan hudowar rana da gwalgwadon minti 15. Kaddaracewa rana tana hudowa a ƙarfe 6. An gane ku? To lokacin 6 da kwata ta yi lokacin wallaha ya yi, shine farkon lokacinta. In a ƙarfe 7 rana take hudowa, to zuwa 7 da kwata lokacin wallaha ya yi. Amma lokacin da aka fi so a yi sallah ta wallaha shine lokacin da rana ta fara gumi, kamar zuwa ƙarfe 9 zuwa 10, a wannan lokaci ake buƙatar mu yi. Duk da cewa lokacin da rana take fara gumi yana sabawa daga lokaci zuwa lokaci. Idan ka ɗauka a lokacin sanyi, za ka ga ƙarfe 9 ma rana ba ta fara gumi ba, sai zuwa kusan kamar 11. An gane ko abin da ya gaba? Amma in lokacin zafi ne, wani lokacin ƙarfe 8:30 za ka ji rana ta fara gumi. To don haka dai an fi so a yi sallar wallaha a lokacin da rana ta fara gumi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa salatul awwabina hina tarmidul fisal, sallah ta masu matukar komawa ga ubangijinsu da tuba shine sallah wanda suke yi a lokacin da ƴaƴan taguwai wato suke jin gumi wanda yake na rana, kenan shine lokacin da rana ta fara gumi. Sannan wannan kuma yana nuna mana ƙarancin sallar wallaha raka'a biyu, amma gayata raka'a 8 kamar yadda hadisi ya gabata, hadisin Ummu Hani, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ci Makka da yaki, Ummu Hani ta ji gidan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka, ta tarar da Yarsa Fatima ta kare shi da wani mayafi yana wanka. Da ta yi sallama manzo Allah ya karba sallama, sai yake cewa wa yake sallama, sai ta ce ni ce Ummu Hani. Manzo Allah ya ce dale da Ummu Hani. Tace da ya gama wankan ya fito, sai da ya yi raka'a 8, tace wannan lokaci kuma lokacin wallaha ne. Duk abinda aka rawaito na nafilar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a lokacin wallaha ba a rawaito ba sama da raka'a 8, dan haka gaya shine raka'a 8. Ko kai 2, ko kai 4, ko kai 6, karshe dai abinda zaka yi shine 8. Kai 2 ka salamce, kai 2 ka salamce, kai 2 ka salamce. Abinda ya shafi karatu, iya abinda ya sauka shine zaka karanta. An gane ko? Babu wani kayyadewa cewa sura kaza da sura kaza, a'a, iya abinda ka iya shine zaka karanta. Din qulhu wallahu kadai ka iya bayan Fatiha, to ita zaka zo da ita a cikin raka'a 8 din gaba daya. sannan sai ya ce wa an utira qabla an anama, sannan wasiya ta uku manzon Allah ya umarce ni cewa nayi wutiri kafin na kwanta. In aka ce wutiri, ana nihi shafa'i da wutirin gaba daya, an gane ko? Idan ka takaita a raka'a uku misali, wannan biyu da kai sune shafa'i, na cikin uku shine wutiri. In raka'a 11 kai wannan 10 gaba daya sune shafa'i, na cikin 11 shine wutiri, wanda mun yi bayani a baya dangane da nau'in wutiri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kusan nau'i 10 muka yi bayani a kansu. Shine yace wa an utira qabla an anama, wato ya mun galgadin cewa nayi wutiri kafin na kwanta. To yin wutiri kafin mutun ya kwanta ba kowa bane ba fa ake so cewa kafin ya kwanta yi. Duk mutumin da ya tabbata zai farka a ƙarshen dare, to abinda ake bukata ya jinkirta shafa'insa da wutirinsa sai a ƙarshen dare yayi. Wanda kwa ya san ba zai farka ba sai bayan kitowa alfajir, to wannan ba a bukatar ya kwanta ba tare da yayi shafa'insa da wutiri. Domin shi kanshi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya kai kukan sa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da cewa idan ya kwanta baya farkawa sai alfajir ya keto, saboda muzakarar hadisi da yake a cikin dare yana kunkuma abin da ya karanta na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To manzon Allah sai ya nuna masa cewa kada ya sake ya kwanta ba tare da yayi shafa'i da wutiri. Kenan dan haka duk wanda ya san ba zai farka ba sai bayan ketowa alfajir, to wannan ba a bukatar ya kwanta ba tare da yayi shafa'i da wutiri. Amma duk wanda ya tabbata zai farka a ƙarshen dare, to abinda ake bukata ya bari sai a ƙarshen dare yayi shafa'insa da wutiri, domin wannan lokaci ne wanda yake fiyayye, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kashi ɗaya daga cikin ukun dare ya rage, Ubangiji subhanahu wata'ala na saukowa samar duniya ya ma kansa kirari, sai ya ce wa yake roƙon gafara a gafarta masa, wa yake neman arziki na azurta shi, wa yake da wata bukata a biya masa. Manzon Allah ya ce Ubangiji ta'ala ba zai gushe ba yana fadar haka har sai alfajir ya keto. Don haka a wannan lokaci akwai sa'a wanda in mutum ya roki duk abin da yake da bukata a rayuwarsa ta duniya ko a lahira, Allah zai amsa masa. To don haka su kuma daman ai na filfili me ake bukata a cikin sujada mutum ya yi ta bujuro da bukatun shi zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, abin da yake so yake kauna na alkhairin duniya da lahira, da abin da yake ki yake kyama yake tsoro na sharrin duniya da lahira, duk a cikin sujada ake bukatar mutum ya bujuro da bukatunsa. Nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.